بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasin mu na nan Malam Umar Dokaji ya ce rinka tambayan ku darasi na nawa na uku kwarai da gaske biyar kuma ga watan Ramadan ko shekara 1444 daidai da 27 ga watan uku shekara ta 2023 a watan Ramadan a wannan masallaci da ummuna Hawwa'u kuma littafin mu shine Umdatul Mar'a zamu tashi hadisi na uku ne shi ma malam yayi masa take da lam tukhliqi li qiyadati ar-rijali wa innama litalidi al-qada wa tarbiyatuhum fa'arifi makaniki sahih wal zimihi taken hadisin da zamu karanta a yau shine lam tukhliqi li qiyadati ar-rijali ba Allah ya halice ki ne dan ki shiga gaban maza ki zanto keke jagorantar su ke kina gaba su suna bayan ki ba abinda kuke ce makallabi tsakanin banje ba tsakanin rauna ko haka ake cewa to a musulunci ba haka bane ba a sa mace ta shiga gaban maza a ce maza gaba daya su koma karkashin mace ita za ta ja su wannan baya dawo da alkhairi a wurin Allah madaukakin sarki namiji shine wanda Allah ya sa shi ya zanto a gaba ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i maza sune suka fi karfi da Allah ya sa su zanto jagorori jagoranci na gaba daya na al'umma ba a sa mace a kansa ya halasta wani bangarori da yake banci mata kuma mace ke da gwanan cewa a wurin take da gogewa take da ilimi a wurin ya halasta a sa mace tai jagoranci abin da ya shafe su kuma zai dawo da amfani gare su amma jagoranci na gaba daya wanda a musulunci ba a ba diya mace da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace matsayin ki ya wuce nake jagoranci kadai sai dai innama litaridil qada an halice ki ne dan ki haifi wanda zai zama shugaba kun ga hatta annabawa an banda wadancan annaba guda biyu da muka faɗa a tafsiri annabi Adam da annabi Isa ai kaga sauran din mata suka haife su ko ba haka ba ne duk sun zo ne ta sanadiyar haihuwa da mata suka yi musu to kaga ashe daraja ne da kamala ga mace ba wannan din to shine Allah nafsahu wa tarbiyatuhum ma la yace da yi musu tarbiyya mace tana cikin gidanta za ta yi fitar mu al'umma da abinda za su yi farin ciki da shi za ta iya fitar da abinda mazaje ma a waje sun kasa fitar da irin shi ana samun wannan shi yasa ake ba mata kulawa ta fuskar ilimi da sauransu iyala annabi sallallahu alaihi wasallam duk an ba su irin wannan kulawa din irin suna na Hafsa kun ga sun yi ilimi nana Aisha radiyallahu anha idan ka cira hadisanta a musulunci ba ma za ka iya bauta ma Allah ba to kaga wannan matsayi ne da daraja ta diyamaci gashi nan yanzu tsarki kadai in aka ce a cire hadisan da mata suka rawaito ba za ka iya yin tsarki ba ibada kama ba za ta amsu ba saboda duk hadisan da suka yi bayanin wankan janaba galibin su ajin mata suka rawaito su ko ba haka ba ne su ne haka za ka gani to ya nuna cewa mata suna da daraja suna da kima kuma suna da gudunmuwar da suke bayarwa addini wani lokacin ma irin gudunmuwar da maza ba za su iya bada irinsa ba to daga cikin gudunmuwar akwai tarbiyyar ƴaƴa da Allah ta'ala ya ba ku waɗannan ‘ya’yan da kuke gani a hannunku sun fi duniya da abin da ke cikinta duk sanda kika ga Allah ya baki haihuwa ki kaddara ma ranki an baki rayuwanki ta biyu a hannunki ya rage ki amfani da ita yanda kike so me yasa na faɗa haka hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace idan mata bin adama in qata amaluhu illa min salat duk dan adam din da ya mutu ayyukansa sun yanke in banda abubuwa guda uku daga cikin abubuwa guda uku nan ya ambaci ɗa na gari da zai rinka ma mutum addu'a to ashe kin ga sharadin a karbi addu'a shine dan ya zama na gari dan ya ce awwaladin salihin yad'u lahu mutum ya haifi ɗa na gari wanda zai masa addu'a kaga idan ɗa ba na gari bane kenan ba ruwan Allah da shi to dan haka kina da aiki wannan ƴaƴan da ke hannunki sai ki rainan su su zama nagari ta yanda randa baki nan zaki amfana da su ƴaƴa ne waɗanda idan su ko sun miki addu'a ko ba su yi miki ba in dai suka yi aikin ƙwarai sai Allah ya baki lada ko kina raye ko ke ko baki raye ko kina gidan duniya in dai danki ya zama nagari yana aiki na ƙwarai to Allah yana rubuta miki ladan abin da yake kuma wata rahama ta Allah ita ce inda dan Allah ya kyauta bai dauki tarbiyan ba kuma kin yi iyayenki to Allah kuma ba zai kama ki da laifin da yake yi ba kun ga wannan rahama ce Allah ya sa mu dace sai mallan yace fa'arifi makaniki sahih dan haka ki san ingantaccen matsayinki wanda ya dace da ke walzimihi kuma ki lizumci wannan matsayin ya za mu fahimci wannan take shine mallan yace al abi bakara radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abi bakara Allah ya kare da a gare shi qala yace laqad nafa'ani Allahu bi kalimatin sami'tuha min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haqiqa nafa'ani Allahu Allah ya amfanar da ni bi kalimatin da wata kalma wacce sami'tuha najita da kunnina min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna kwadayin sahabbai ga ilimi kuma suna kirga alaƙansu da Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin rahama a cikin rayuwarsu haka ne ko to kamar haka mu ma a yau idan muna da kyakkyawan alaƙa da hadisansa yana nuna kaunar mu gare shi da kuma kusancin mu zuwa gare shi Allah ya ba mu iko yaushe ne ka ji waɗannan kalmomi ya Abi Bakara wanda har ka ce Allah ya amfanar da kai da su yace ayyamal jamal wannan ranan wato ghazwati jamal kenan wanda yake cike da kissa mai darussa masu tarin yawa shine yakin da aka fita abinda ya faru ya faru aka yi kazafi ga nana Aisha radiyallahu anha kun tuna ko wannan abinda aka yi da kazafi wanda ya girgiza duniyar nan gaba daya ya cakuɗa duk wani abu ya koma ana ganin shi bai dai ba daidai ba saboda an taba yargatan Allah in abu ya faru da babba ya fi zafi a gari to wannan abin da aka faɗa wanda Allah ta'ala bai gushe ba sai da ya saukar da ayoyi guda 13 a cikin suratul nur yana wanke ta kun ji yargata Allah ta'ala ya ce innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum wanda suka zo da wannan kirkira na sharri suka jingina na ma'ana na Aisha wasu mutane ne daga cikin ku ƴan tsararru fitanannu masharranta Allah ta'ala ya ce la tahsabu sharran lakum wannan abin da kuka ga ya faru kar ku yi tsammani sharri ne a gare ku bal huwa khairul lakum a ƙarshe zai zo ya zama alkhairi Allah sarki shi yasa ita ma da duniyar ne mata kunci ka duba mace yarinya ba a lokacin na Aisha dududu ba ta wuce shekara 16 ba wannan abu ya faru da ita yar shekara 16 ina ma ta san kanta ma a gidan aure wannan abin ya faru wallahi da abun yi tsananin tsanani har sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata in kin san da gaske ne ki tuban mu Allah saboda yana kaunanta da rahama to ka duba kaga karshen fadin da zaka kai kukanka an fada ba wannan ai an gama ta nemi izini ta koma gida aka ce ta koma ta samu sayyidina Abubakar mahaifinta ta ce yanzu kamar ni Aisha ba za ka je ka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam kai magana da shi ba da yake baban gamji ne dan gwarai sadauki na gaske sai ya ce mata wallahi ba abinda zan yi duk abinda Annabi ya dake daidai ne ba zan iya daukan matsa in zan koma bayan wani bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga uba na gari ba abin yayi masa ciwo ba wai bai masa ba saboda karshe da aka zo aka gane wasu daga cikin wanda suka kulla abin har da bawan shi a ciki bawan shi wanda shi ke ciyar da shi shike masa riga shike masa komai komai shi yake masa Usaid na Abubakar har yace ba zai kara taimakon sa ba zai kara masa kaza da kaza har shine Allah ta'ala ya saukar da qali afu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum Allah ya ce ya yafe mishi yayi hakuri Usaid na Abubakar yana kuka yana cewa ya yafe kaga in babu kuna a zuci ne ya kawo kuka kun fahimci maganar kuka kala biyu ne akwai kukan farin ciki akwai na bakin ciki in ka ga mutum na kuka kana so ka gane in dai kana da iko to ya diga maka hawayensa a hannunka in ka ji su da sanyi kukan farin ciki yake in ko na bakin ciki ne tabbas zaka ji su da dumi suke sauka to shine karshe da Allah ya saukar da wadannan ayoyi yanzu aka ce mana Aisha Allah ya barrantar da ke daga abin da ake fara ko ga yanda Sayyidina Abubakar yake kaunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce mata tashi kije ki gode ma Annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan tace na rantsa da Allah ba wanda zan gode ma sai Allah da ya wanke ni mata masu gari ko so ai da girman ka suna iya dodori do kawai su jona ma abin da shike tunda suna caca magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga Sayyidina Abubakar zai wuce sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yace zo Abubakar yace sabani ne tsakanina da Aisha ina fada tana fada nace kaza tana cewa kaza don Allah ina so kai mana hukunci ka saurare mu ni da ita sallallahu alaihi wasallam wai annabi ke fadin wannan ina ba da maza ne a gabana wani shi yanda ka san dijango ai gidan shi la yasalu amma yaf'al duk abin da yake tambaye shi ba ai a ba su dama su tambaya in sun yi kuskure sai a gyara musu yace ka zo ka saurare mu kai mana shari'a idan ka ji mai gaskiya ka faɗa yace to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai yake ce kai dai ka saurare mu shine sai Allah sallallahu alaihi wasallam kalle ta yace mata to ni zan fara magana ko ke uza me tace sai tace mishi kai ka fara amma ka faɗi gaskiya annabi ba wanda Allah ta'ala ya aminta da shi ya turo mai malaika jibril ko kuma yanzu shi ake ce ma wai ka faɗi amma ka faɗi gaskiya kafin ta sauke hannu sai Sayyidina Abubakar ya koda mata mari yace annabin sai ta tsalle kuma ta koma bayan mai gidan nata kaga amma ya sulhun kenan mana ta san shine bangon da zai iya tare da shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ni ba za ki raka kai mari ko kai duka ko kai fada bane daga sulhu to je kama mun hakura da sulhun naka an fasa to kaga wannan abu ne wanda ma'ana yake da bukata a bashi kulawa ta fuskan tarihi wannan sahabi Abi Bakar ta Allah ya kare da a gare shi yace yaji wannan kalmomi ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar da aka yi yakin al-Jamal bada ma kintu an alhaqa bi ashabi al-Jamal yace a lokacin da yayi kusa da in hadu da su abokan fafatawan mu a wannan wuri fauqati la ma'ahum in yi yaki tare da su qala ga kalmar da yaji din yace ta amfane shi lamma balaga rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anna ahla faris qad mallaku alaihim bint kisra a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama balaga labari ya zo wurin sa anna ahla faris cewa mutanen farisa qad mallaku alaihim bint kisra ai wato sun sanya shugaban su ko an sanya musu shugaba ta kasance mace ita ce binta Kisra yar Kisra ita ce aka sanya ta zama wato shugaban su ta gaba daya kun ga yaki za a tafi kuma da su za a yi yakin kuma dole kai tunanin ta ina za ka iya kariya abokin gabanka a yaki ko to da aka kawo mishi labarin ai yanzu mace ce ma shugaban su qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lan yufliha qaumun wasu mutane ba za su taba cin nasara ba wallau amrahum imra'atan wanda suka sa mace ta zamto ita ce jagora shugaban su ta gaba daya ma'ana sun rushe sun gama mun ci nasara akan su ba ma sai an wahala ba tunda har suka sa mace to magana ya kare sun kare ba za su taba cin nasara ba dukkan mutanen da suka sa mace ta zamto ita ce shugaba a cikin su kuma wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin Kitab al-Maghazi hadisi na 181 da Imam an-Nasa'i hadisi na 227 yanda an fahimci sakon wannan hadisin na'am jama'a kun yi shiru ko bai muku dadi bane hadisin ko kun ji kaman ya daure ku ne ba ku yadda bane ko kuma sai an kira mai hukuncin kun yadda ko ai matan gombe akwai imani ni na san Allah da kun yadda karki shakka akan duk abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ko da ranki na so wallahi ki hakura ki bar shi duk abin da aka ce ga inda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ki biyo ran saboda shine zai bulle ki gidan rahama kuma ba wanda ya taba barin wani abu don Allah ba shi sai Allah ya canza masa da wanda ya bi shi alkhairi ba ni na fada ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada yana cewa ban taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu duk wanda ya bar wani abu domin Allah to sai Allah ya musanya masa da abin da ya bi shi alkhairi Allah ka musanya mana ni da ku baki daya malamai suka ce akwai fa'idoji akalla guda uku da zamu samu a cikin wannan hadisi din na farkon su shine musulunci ya hana a ba mace shugabanci na gaba daya a ce har mazaje gaba daya suna karkashin ta musulunci ya hana wannan shine gaskiyar magana sannan na biyu annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa take yanke cewa dukkan mutanen da suka sanya mace ta zamto take juya al'amuran su a maza na karkashin ta to ba za su taba rabauta ba a cikin shugabancin da za su yi na gaba dai sai sun samu matsala hatta kasashen turai da kuke gani wadanda ake wasu bangare kaje an ce mace queen ce kaza da sauransu duk in kaje zaka ga gasu da ni'ima amma kuma babu rahama tare da su nan ne zaka yi ta jin batun kashe-kashen nan kaje shago ka siyo bindiga AK-47 kamar da kake siyo ruwa da yogurt a shago kana zaune gindin fulawa wani zai zo ya dirma ma mutum bindiga sai dai a ta turanci ana shari'a wannan zaka ga duk gajiyawa ne wanda shari'ar musulunci shi bai zo da haka ba duk al'umman da kaga suna samun matsaloli to suna nisantar shari'ar musulunci amma matukar ana lazumtar musulunci wallahi sauki ake samu ba ku ga annabi sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa har sai da sahabbai suka roƙe shi suna so su yi masa wani dandamali da zai rinka hawa yanda in baƙo ya shigo gari da ya kalli wurin ya san nan ne wurin shugaba ba ma'ana ya saje da kowa sayyidina Umar shi ma haka ya faru me yasa saboda zaman lafiya ya kai inda ya kai wani ya zo daga nisan duniya yana so ya ga sayyidina Umar amirul mu'minin labarin sai ke ji yana tahowa shigo Madina yake tambayan ina shike sai aka je aka duba ba shi gida ba shi masallaci ya aka yi sai ga shi can kasan bishiya wanda ke tambayan shi sai ya ce mishi ga shi a kwance a kasan bishiya ya ce a'a amirul mu'minin fa nake tambaya mana ina neman commander in chief ne of the army forces federal republic of duniya gaba daya ko ba haka bane shi nake nema ya ce shi din ne dai ga shi a kasan bishiya wallahi da ya je tsaya kan sayyidina Umar sai ya ce mishi hakamta adalta hakamta nene fa akamta fa adalta fa nimta yace wallahi kai hukunci kai shugabanci kai adalci shi yasa kake iya bacci cikin kwanciyar hankali da kai azzalimi ne ba kai saka zo naka kwanta haka nan ba makami ba to mu yanzu kaga din rayuwar namu duk ta dagule kuma ba ina ce muku wai muna da manyan azzaliman shugabanni bane a'a ni ina cewa kowa yana da laifi muna da laifi ne mu kanmu da kasar laifuffukan mu ai kare ba zai ci kuma ai daga ƙasa ake zuwa sama ko to ni da ku da muke ƙasa mai gyara mana mai gyara in muna ganin kuskure ake a sama wallatana alkhairi na cikin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi wa a ce duka mutane batattu bane ba shayewa ba a yi haka a saman akwai mutanen kirki Allah ka yawaita mana su kuma Allah ka yi musu jagora wanda ma ba da kirkin ba Allah ka shiryar da su su fahimta to wannan shine fa'ida ta da ta biyu da muka samu ta uku shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna munin al'amarin mace ta zamto ta ce shugaba akan wato al'umma saboda magana annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ne wa ma yanziku anil hawa in huwa illa wahyi yuha wannan hanin kaman wahayi ne daga Allah madaukakin sarki wanda shine kuma mahallicin mace din nan kuma shine san irin ɗabi'un da ya sanya ma mace da kuma abin da ya dace da ita na ayyuka yanzu misali an zo ana maganan za a yi mitin na kaza sai aka ce ai wallahi ta tafi antinatal da gari ya barke da rikici ita kuma ana cewa EDD ɗinta ya cika ya za a yi kun fahimta ban san ko kun gane abin da yake nufi ba yanzu ana shari'a a kotu an kawo ni lalle sai an yanke mai hukunci an kaza ko da ke kotu wani bangare ne kila ana iya samun sausauci a nan shugabanci na gaba daya ce ga rikici ya faru a ce a wallahi ka san a Dubai take haihuwa ba ta nan to yanzu za a yi da kasan ta dawo kuma tana cikin mitin sai ta ji danta ya yanka ihu ko shugaban kasa ke gabanta hankalinta ya koma kan yaranta eh haka ne ko nan inda muke karatu da ke dan kina da yaro mai rarrafe yana gabanki kina dadin hadisi yasa ya rarrafa ya fita kina juya baki gashi ba baki da sauran sukuni musamman kin sa ko tarijiya a bude a waje ba ta da murbi kuma kin san danki mai tsalle tsalle ne to ko ayan qur'ani ko alaran make ruwan qur'ani sai da tashi ta fita to dan Allah za a yi wannan dabi'a ta zuwa shugaba al'umma gaba daya jama'a haka ne wallan tana raunin suna nan da yawa suna nan da yawa suna da yawa hatta al'ada idan mace tana al'ada dabi'unta yana canza dabi'unta na canza saboda wannan jin takuruwar da take a jikinta inconvenience ba yanda ranta yaso take jin jikinta ba yana sa ta kaga mace tana da haƙuri amma ta rinka saurin fushi tana al'ada to haka juna biyu shi ma in ya shiga da nashi ta farfako wata tun daga wata na biyun nan dabi'unta sun canza har sai bayan ta haihu kai karka mijin haushinka take ji to ballantana wani a gefe to yanzu sai a ce kuma a haka za a yi shugabanci ai wani sai ya zo kafin a bincika ta ce ku kai dan banza gidan yari rufe shi dinnan sai a kama mijin a rurrufe jama'a kuna fahimta to wannan shi ne abin da ke ciki ban sani ba ni na ga ba ku da littafin ne a hannu shi yasa ni ban yin karatun da yawa amma insha Allah na san za a samu ko bari mu ƙara guda ɗaya to hadisin mu gaba ta hudu shine malai mustaki da ihdari at-tashabbuhu bil rijal ki ji tsoran ko ki nisanci ki kiyayi yin kamanceceniya da maza fa innahu yamsaku shakhsiyatiki domin yin kamanceceniya da maza din nan yana shafi halittar ki ta kiyamaci ba a san mace ce kama da namiji kamar yadda ba a so namiji ya kama da mene da mace mace ba a santa da fitina da irin karfin halin nan na tashin hankali ba wannan ɗabi'ar namijin ita mace an santa da taushi ne da rangwada da ado haka Allah ya siffanta aw man yunashau fil hilyati wa huwa fil khisami ghayr mubin Allah ta'ala ya ce wanda take tafiya a cikin kawa da ado kaga ashe mata suna su wannan na daga cikin abinda Allah ya san ya halice su akan sa ɗabi'a Allah ya ce a lokacin fitina kuma ba ta iya bayyana ta yi bayani ta kare kanta yanzu da za a je kotu kun san daga wurin da maza suke yin zalunci su zauna lafiya a gidan duniya akwai gidajensu wani namijin sai dai kawai Allah ya saka ma mace amma duk inda za a cire ta zaluntanta da an zo magana yana ta gama duk magananta yana faɗin kalma ɗaya sai ka ji ana duk halinsu ne kuma wallahi kila ta fi shi gaskiya ballantana a je kotu alƙali ya ce to ai bayani idan ta yi bayani aka ce shi ma ya yi yana miƙewa ya fara juya alƙalima duk abin da shi yake mata na ƙeta ya juya ce ita take mishi da an ce me za ki ce sai ta ce la ilaha illa sai ta fashe da ku in ba ya sa ba sai ka ji an ce ka ga munafuka ku ita kuma alhalin bayani ne ba za ta iya ba ita ce mai gaskiya an gane to saboda haka aka ce ki nisanci yin kamanceceniya da maza ta fuskar halittu mace ta kaga ta yi aski ta mai da kanta kamar na maza ko ta sa kaya irin na maza an fahimta to irin waɗannan malam ya ce an ibn Abbas hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi kala ya ce la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al mutashabbihin min ar rijal bin nisa'i manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam la'ana ya tsine ma idan aka ce la'ana shine al bu'du anir rahma a nisanta mutum daga rahama ya nisa da rahama irin nisan da ba ma za a iya kallon shi balle a tuna da shi a yafe mishi ba to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya roki Allah ya nisanta mutum daga rahama nisantawa mai tsanani wane ne wannan wanda aka roki Allah ya nisanta shi daga rahama shine al mutashabbihin min ar rijal bin nisa maza da suke yin kamanceceniya da mata duk namijin da zai kamanceceniya da mace ya sa kayan mata ko ya maida kanshi dan daudi wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine ma duk wanda ke da wannan ɗabi'a to mutum ya kamanceceniya da mata kun ga da maza ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara ya ce Allah ya tsine ma duk wanda ya haka ka ku ga annabi ba zai tsinuwa ta faɗi kasa banza ba dan haka nisanta shi yafi sannan wal mutashabbihati minan nisa'i bir rijal wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine ma haka nan cikin mata wadanda suke kamanceceniya da maza wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari wato hadisi na 2885 Abu Dawud ma ya rawaito hadisin a cikin kitabul libasun nisa dan haka nan karkashin wannan hadisi malamai suka ce za mu samu fa'idoji akalla kusan guda hudu a karkashin sa fa'ida ta farko shine haramta wanda aka yi ba mace ta yi kamanceceniya da maza Allah ta'ala bai yarda matiya mace ta yi kamanceceniya da maza ba sannan kuma kamanceceniya da mata za su yi da maza yana daga cikin kaba'ir ya aka yi zama kaba'ir ana gane laifi kaba'ir ne ta wasu hanyoyi daga cikin hanyoyin da ake gane laifi kaba'ira ne shine a ji kalmar la'ana ta fito a ciki ko a ji cewa kalmar tsoratarwa game da kalmar wuta shiga wuta a cikin wani laifi to yana nuna wannan laifin kaba'ira yanzu kenan kun san cewa kenan da wanda take kamanceceniya da maza da namijin da ke kamanceceniya da mace da wanda ya kwanta da mahaifiyarsa duka sun shiga layi ɗaya ne abin ya girma muku yayi wani bambara kwai wai rakumi a kabat gaskiya ne kaba'ira ne to annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana wannan kalmar la'ana da ta zo ta nuna cewa duk wanda ya wannan yayi kaba'ira yana fuskantar barazana na azaban Allah sai dai in ya tuba ko Allah ya yafe mishi sannan a ciki suka ce za mu fahimci uqubar da ake ga wanda mace a wannan mijin da ya kamanci mace da ta kamanci ce da ya namiji ko aka san haka wanda yake shafan ma mutun la'anta daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci abu ba dai ke da limamin ungon ku ya la'anci shi ba za su taba zama daya ba sannan daga ci suka ce za mu fahimci musulunci ya kwadaitar akan a rinka bambance shakhsiya ma'ana yanayi na diyamace a san wani abu wanda mace take banta da shi sai dai wannan yana kun ga a san abin da mace take banta da shi sannan a san abin da namiji shi ma yake banta da shi wannan yana iya canzawa daga al'adar mutane zuwa wasu ina fata mu fahimci wannan yanzu misali a kasar nan akwai abokanan zaman mu ɗan uwanmu musulmai kuma waɗanda dukkan mu ɗaya ne mu da su zaka ga su sukan dinka a tamfa ko namiji ya sa mace ita ma ta sa su al'adar su kun ga sun san haka ne sai dai kila wurin dinki ne suke bambance wannan dinkin da namiji ne wannan dinkin diya mace ce to in an zo yanzu sai ya zanto cewa kenan kada namiji ya je ya didda sun sa a tamfa iri daya kar ai masa dinki irin shef din irin na mata ita ma mace kada ai mata irin na namiji idan kuma yanzu an zo an ce a'a ga abinda da an gani an san wannan na mata ne kamar hijabi yanzu da ke jikinku ai namiji yanzu ya sa hijabi me yayi yayi kamar ceceniya da mace to dan haka sai zamana ce nan haramun ne namiji ya dauki wani abu da mata ne aka sani da shi a urfin mutane a al'adar mutane na wuri yayi amfani da shi ko mace dauki abinda al'adar mutane a wuri an san maza ne suke amfani da shi ita kuma ta dauka ta sanya wannan shine fa'idar da za mu samu insha Allah ta'ala a ƙarƙashin wannan abin da muka karanta kuma ina ga insha Allah sai mu hakuri idan Allah ta'ala ya kai mu gobe sai mu dora daga inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah madaukin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh